Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masarar Jamhuriyar Nijar kuma za a yi kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara FM, Nomad FM da Lol da Niyya da tashar mu ta Via Africa akan mita 102.5 a zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyuhausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 16 ga watan Maris na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, mu fara da kanun labarai.
To yau Juma'a an samar da dubban ma'aikatan tsaro a fadin kasar Sri Lanka domin tabbatar da tsaro a masallatai, inda musulmai suka amsa kiran sallar Juma'a. Fada tsakanin bangarorin da ke iko da juna a Libya na mayar da unguwanni fagagen yaki, a cewar kungiyar agaji ta kasa da kasa. Haka kuma za ku ji cewa jama'ai a kudancin Mexico sun ce bakin haure akalla 300 ne suka tsere daga wani waje da ake tsare da su jiya Alhamis.
Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji cewa a jamhuriyar Niger kungiyar CDLT ta yi wani taro na musamman akan sabbin matakan wanzar da zaman lafiya.
Wuraren da sojoji suka riga suka kwato, akwai mutane a wurin ba su iya ci da kansu, ba su iya sha da kansu, babu makarantu, babu asibitoci. Ai ku kaga dole a yi irin wannan aikin domin a taimaka musu.
A nan kuma kasar Amurka za ku ji cewa tsohuwar matar shugaban kasar Amurka Hillary Clinton ta karama wasu mata hudu da suka yi ayyukan azo a gani domin ci gaban al'umma.
Gaskiya irin murnan da nake ji har yanzu ma dai ban hankali na bai kwanta ba sosai, saboda ba abinda na taba sarai ina aiki na daidai, ban taba sarin zan yi samun irin wannan karramawan ba.
Bayan haka kuma muna tafi da shirin duniyar Amurka da Mahmud Lalo zai gabatar, amma duk sai bayan kun gama shi labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. A yau Juma'a an samar da dubban wato ma'aikatan tsaro a fadin kasar Sri Lanka domin tabbatar da tsaro a masallatai, inda musulmai a kasar suka amsa kiran sallar Juma'a kasa da mako guda bayan da aka kai mummunan hari ranar Lahadi lokacin bukukuwan Easter a majami'ai da otel-otel a babban birnin kasar, wanda aka daura laifin kan masu tsatsauran ra'ayin addini. Kowa yana cikin tsoro. Abdullah Muhammad mai shekaru 48 ya faɗa a kamfanin dillancin labaru na Reuters kafin a tayar da sallar Juma'a. Ba wai kawai musulmai ba, mabiya addinin Buddha da Kiristoci da Hindu, kowa yana cikin halin tsoro, ya faɗa. Ofishin jakarancin Amurka a Colombo ya gargaɗi mutane da su guji wuraren ibada a Sri Lanka. Wato tana mai ambatar rahotannin kafafun watsa labaran Sri Lanka da ke cewa wasu hare-hare za su iya faruwa. Wannan gargaɗi dai na zuwa ne ƴan kwanaki bayan mummunan hare-haren da aka kai kan majami'u da otel-otel ranar bikin Easter, lokacin da ƴan kunan bakin wake suka kashe sama da mutane 250. Tun farko dai jami'ai sun ambata yawan mutanen da suka mutu sun kai sama da 350, amma sun canza yawan mutanen ranar Alhamis, suna mai cewa wasu agawa wasun an kirga su ne sama da ɗaya. Jami'an Sri Lanka sun ce mutumin da ake zargi da kitsa hare-haren Zahar Hashim shi ma ya mutu a cikin harin da aka kai otel din Shangari. Fada tsakanin bangarori da ke iko da juna a Libya na mayar da unguwanni fagagen yaki, a cewar kungiyoyin agaji ta kasa da kasa ta Red Cross ICRC a takaice. Halin da mutane ke ciki a ciki da wajen Tripoli na kara ta'azzara cikin makonni uku, a cewar ICRC jiya Alhamis. Abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar na asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa waɗanda ke cikin mawuyacin hali daga tashi-tashin hankulan da aka shafa shekaru 8 ana yi sun ci gaba da tagayyara. Kungiyar ta ce makamar roka da ake harbawa ya sa zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji rauni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta mutane sama da 35,000 sun guje wa gidajensu, kuma suna zaune da ƴan uwansu ko kuma suna wasu gine-ginen gwamnati. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun kwashe ƴan gudun hijira 325 daga wani sansanin gwamnati bayan fitowar wani rahoto da ke cewa ana musgunawa mutanen da ke zaune a sansanin. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. We'll be right back. a wani mataki da ba a taba gani ba na mayar da kabilar Yazidi da kungiyar ISIS ta yi garkuwa da su a Syria. Majalisar malaman Yazidi ta sanar da cewa za ta bari a dawo da yaran da aka haifa a hannun yan kungiyar ISIS a cikin al'umma. Sanarwar da majalisar ta fitar ranar Laraba ta ce an yanke wannan hukunci ne domin kawo ƙarshen muhawarar da aka kwashe shekaru ana yi kan makomar yaran da yan ISIS ke zaman iyayensu. Kafin yanke wannan hukunci ranar Laraba, shugaban majalisar malaman Baba Sheikh a shekarar 2014 ya yanke hukuncin yin maraba da matan Yazidi cikin addinin su, amma ba a san makomar ƴaƴansu da suka haifa wa mayakan ISIS ba. Addinin Yazidi, wato a addinin Yazidi, auren wani da ba mabiyin addinin ba laifi ne da ba a yafewa, ha kuma neman matan waje a wurin mazaje masu aure koda kuwa an tilasta wa mutum ne shi ma babban laifi ne a addinin Yazidi. Jami'ai a kudancin Mexico sun ce bakin haure akalla 300,000 ne suka tsere daga wani wajen da ake tsare da su a jiya Alhamis. A wata sanarwa da hukumar kula da bakin haure ta INM ta fitar na cewa wasu mutane masu yawa sun tsere daga wata cibiya da ake tsare da su. Yawancin bakin hauren da suka gudu ƴan asalin kasar Cuba ne a cewar hukumar. Bakin haure kusan 700 ne suka koma da kansu cibiyar da ke jihar Chiapas a cewar INM, yayin da wasu 600 har yanzu ba a san inda suke ba. An samar da cibiyar ne domin ajiye mutane, wato mutane ƙasa da 1,000, amma bakin hauren sun ce wasu lokuta akan ajiye mutane har 300,000. Yawancin bakin hauren dina neman hanyar da za su shiga cikin Amurka ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico idan har Mexico ba ta dauki matakin daƙile bakin hauren da suke kwarara cikin ƙasar ta ba. Trump ya yi imanin bakin hauren da yawancin iyalansu barazana ne ga tsaron Amurka. Daga ƙarshe, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya sanar da aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar Democrat. Nan take zama ɗaya daga cikin manyan masu neman takarar da ke neman ƙalubalanta shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2020. Biden da ke zama tsohon ɗan majalisar dokoki daga jihar Delaware kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa har wa'adi biyu lokacin shugabancin Barack Obama, zai fuskanci Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da sauran masu neman takara a jam'iyyar Democrat. Duk da yake dai babu tabbacin ko zai iya kamo su a wajen gudunmuwar da suka tara. Kwarewarsa a fannonin da suka haɗa harkokin ƙasashen waje da fannin shari'a da harkokin cikin gida ba za a iya kwatanta shi ba da sauran masu neman takarar. Wani sakon da ya fitar a hoton bidiyo Biden ya ce kimar Amurka, wato kimar da Amurka ke da ita a faɗin duniya da kuma wasu abubuwan da take da su na cikin hatsari.
A gaida Sarfil Hashim Gumel, labaru da ku saura daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau sai rahotanni mu zamu fara ne daga jamhuriyar Niger, yayin da ake ci gaba da neman hanyoyin da za su ba da damar wanzar da zaman lafiya. Kasashen yankin tafkin Chadi sun buƙaci dala Amurka biliyan 12 domin gudanar da ayyukan ci gaban jama'a. Wakilin murya Amurka a Yamma Sulaiman Barma ya aika mana da wannan bayani.
Lura da cewa amfani da karfin soja kadai ba zai warware matsalolin da ke da nasaba da rikicin Boko Haram ba, yasa kasashen CBLT wato Niger, Nigeria, Chadi da Cameroon so mahangen kullowa lamarin ta wasu hanyoyin na daban waɗanda karkashin su za a dauki matakan inganta rayuwar jama'ar da wannan al'amari ya afkawa. Ambassador Mamman Nuhu shine sakataren zartarwar kungiyar CBLT.
Wuraren da kinjoji suka riga suka kwato, akwai mutane a wurin ba su iya ci da kansu, ba su iya sha da kansu, babu makarantu, babu asibitoci. Ai ku kaga dole ayi irin wannan aikin domin a taimaka musu. In ba haka ba, zagayawa za su yi su koma inda aka fito, ba za a taba cin nasara ba. Mun san cewa dole sai an yi sojoji za su ci gaba da yaki domin akwai sauran aiki. Amma yakin soja kadai ba zai ci nasara wannan abun ba. Sai an hada da wannan taimakon da ake yi ma mutane. Kowace kasa mun san cewa sun riga sun tanadi yadda za su taimaka ma kasashensu. Amma mun ga cewa ya kamata a hada kai kasashen nan guda hudu su samu tsari guda wanda yake za su iya dubawa su ga cewa ko ina aka shiga ba wai a ce wai an ci nasara a wannan kasa ba a ci nasara a wannan kasa ba abun ba zai yi kyau ba ba inda za a je da irin wannan tsari saboda haka muka ce ai ya kamata haɗa kai ai tsari guda
dubban miliyan dalar amurka ne kungiyar kasashen tabtin chadin ke bukata domin zartar da ayyukan ci gaban jama'ar lardunan da rikicin na Boko Haram ya shafa a tsawon shekaru biyar masu zuwa.
Ran 30 ga watan Agusta aka bamu wannan tsari. To daga wannan ranar aka bamu wata 12 cikin watannin nan 12 za mu tsara duk kai abubuwan da ya kamata a tsara yadda za a fara aiki gaba daya cikin yankunan nan guda 8 a Niger akwai guda kasar Difa a Najeriya akwai Borno Adamawa da Yobe Kamaru akwai North da Extreme North sannan Chad akwai Lac da Hajar Lamis yanzu a takaice za a bukaci wajen biliyon 12 na dollar America
shugabannin al'umma sun yi na'am da wannan yunkuri da suke ganin zai tada ko madar da hare-haren ta'addanci suka yi wa tattalin arzikin jama'ar yankunan da suka tsinci kansu cikin wannan bala'i inji shugaban majalisar mashawartan yankin Difa Mahir Lugari
akwai project wanda zai sa daga Lubangi akwai ruwan da za a karkato ya zo shi ma ya shiga tafkin Chad don ya kara mishi karfi to wannan duka labaru ne masu dadi da muka ji kenan kaga wannan ruwan idan aka samu yazo mutane za su samu damar su yi aikin su su yi kiwo su yi noma
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
gaida Sulaiman Barma yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda aka karama wata ƴan Najeriya mai suna Habiba Ali a nan Washington DC kan rawar da take takawa wajen taimakawa al'umma da kare muhalli a ƙasar ta Najeriya ga tattaunawar da nayi da ita a cibiyar John F. Kennedy bayan da ta karbi lambar yabo ta musamman to Habiba ba mu albarkacin bakin ki wace murna kije da kiga an karama ki a nan babban birnin Washington DC
gaskiya irin murnan da nake ji har yanzu ma dai ban hankali na bai kwanta ba sosai saboda ba abinda na taba sare ina aiki na dai ban taba saren zan iya samu irin wannan karramawan ba saboda gaskiya yadda dai yake da kyau an karrama ni yau ya nuna min cewa akwai sauran aikin da za a yi ya nuna min cewa dole dai mu ƙara neman me ya kamata a yi a ƙara bunƙasa irin wannan aikin dan a tallafa al'umma da mutanen duniya gabaki daya
ga ganinki kin yi tamma zaki ga Hillary Clinton ko abin ya baki mu kike ganta
eh to da yake dai na san cewa tana cikin wayanda suka samu suka kafa wannan kungiyar abinda dai kuma da farko dai an dan gaya mana cewa kilan ta zo amma kilan ba za ta zo ba to sai kuma daga baya aka zo aka cire kujeranta aka ce ba za ta zo ba muka to hakura can kuma sai ga ta to sai duk muka ji dadi saboda gaskiya ba mu san daga baya za ta iya karasowa ba
me zaki ta ga waɗanda su ma suna buƙatar su irin wannan aiki dake
gaskiya ni kaman yadda nake ga mutane kullun zan ce ba abin da ka sa ranka zaka yi da zai tallafa wa mutanen duniya da zai ba wai zai ƙara ka gaba bane saboda dole in dai kana taimakawa mutum kamar sadakatar jariya ne wani abin da zaka yi zaka ga kai kana ganin ai kai taimakawa kake abin da zai biyo bayan shi kai ma sai ka ji mamaki saboda haka ni na ganin ko me kika sa rai in dai zaki yi ki yi kawai saboda Allah kuma ki yi saboda mutane saboda ko musulunci ma abin da yake koya mana kenan
to ganin ki yanzu wannan kasar Amurka an karama ki a Najeriya ma za a karama ki
to wannan dai ban san musu ba amma dai wannan din ma yayi min gaskiya aikin dai da yake gabana ma yafi damuna
to wani kira gare ki ga mutane an mata wanda su ma suna cikin irin wannan harkokin suna kamar inyi ga inyi suna su taimaka ma mutane me suna jan kafa da baya
gaskiya su je su yi kawai gaskiya aje ayi kawai kuma ina kira ga mata in dai suna ganin abin ya zai musu wuya ba za su iya ci gaba ba ni ina tsaye na tsaya in dai zaki na zaki iya samu na ki neme ni ni ban damu ba zan yi zama da ke mu gyara mu taimaka miki a ga cewa ke ma kin taso
yanzu kenan kina ci a tsaye kike saki ya taimaka ma duk wani ke bukata taimako ya kira ki in dai zaki iya hada shi da wannan mutane suka taimaka miki haki isu a nan wajen wannan wurin
saboda kaga da gaske abinda mutanen nan suke koya mana shine in ba za ka iya biyan mu ba ka biya ma wani ka biya ma wani so akan ce a turance I can never pay it back but I can pay it forward so I'm very willing inde akwai matan da suke ganin akwai sun da gaske kuma suke kaga yawancin wasu mutane kuma kaga sun dazo kawai za su dame ka ne ai su kudi suke so ni ba kudi gare ni ba amma ina da son taimakawa mutane
to kun ji Habiba Ali kenan daga nan birnin Washington DC wadda cibiyar Vital Voices ta karrama inda kuma manya-manyan shugabannin mata sun halarci a wannan taron hadda matar tsohon shugaban kasar Amerika Hillary Clinton da kuma Nancy Pelosi ita ce Speaker of the House ta and Democrat wadda kenan babban birnin Washington DC to mun gode kware kuma Allah ya kara ba da sa'a
amin amin nagode
madalla a gaida Habiba Ali shugaban kamfani sosai renewable energy da wannan kokarin da ta yi yanzu kuma ga tattaunawar da muka yi da shugaban ɗan Izala Sheikh Kabiru Haruna Gombe da Sheikh Abdullahi Bilalo akan rawar da kungiyar Izala ta taka a zaben shekarar 2019
ya wace rawa kungiyar Izalatul Bid'a ta taka a zaben da ya gabata a Najeriya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk da kasancewar kungiyar Izala ba kungiya ce ta siyasa ba kungiya ce ta karantarwa da da'awa da koyar da addinin musulunci to sai dai shi addinin musulunci shi ya shafi komai da komai ya shafi kasuwanci ya shafi gona ya shafi siyasa ya shafi aikin gwamnati babu abin da bai shafa ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijin sa kuma Allah ya ce a tambayi malamai malamai su biya ne yawa to wannan ya nuna kenan ashe dole malamai ya zama sun yi magana akan siyasa su zama suna da ruwa da tsaki a ciki musamman siyasa nan ta kunshi shugabanci yau in ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa da maluman da almajiran da yan kasuwa da sarakuna da kowa da kowa duk suna gargashin ka to ashe kana da girma kana da muhimmanci kwarai da gaske ya kamata a ce masu hankali da maluma su tsaya su yi dogon nazari su ga cewa ya za a samu mutumin kirki wanda zai jagoranci al'umma to wannan shine dalilin da yasa kungiya ta Izala ta sa baki a cikin harkar siyasa
to da ƙarshe kakin kammala wannan hirar tamu zan tambaye ku wani kira gare ku ga shugaba Muhammadu Buhari da ya lashe wannan zaben 2019
shugaba Muhammadu Buhari ya yi adalci inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan inna Allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha Allah na umurtan ku da yin adalci lokacin da Allah ya baka shugabanci to ka zamanto mai adalci saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya samu wannan zabe abinda zai taimake shi shine ya zamanto yayi wa kowa adalci kuma duk lokacin da muka samu ganin sa ko tattaunawa tare da shi muna gaya mishi kai adalci ka ji tsoron Allah ka rike al'ummarka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sa musu kaunarka to kai ma suna bin ka bashi naka kyautata musu kuma kai musu adalci
take nake kwatance ashe ke nake take shi ashe bazan iya duniya take ba bazan iya kwance take ba
to madalla yanzu kuma sai shirin na gaba duniyar Amurka daga Mahmud Lalo
jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka wata sabuwar rayuwar takaddama ta kauri a Amurka kan batun saka wata tambaya a jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin kidayar jama'ar kasar da za a yi a watan Afrilun baɗi ta biyo ma cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo alƙalan kotun kolin Amurka masu ra'ayin mazan jiya waɗanda suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba Donald Trump kan buƙatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin kidayar jama'a da za a yi a baɗi duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan buƙata wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na kidayar jama'a wanda ake a duk shekaru goma alƙalai biyar da suka fi yawa a kotun mai alƙalai tara sun rinjayi sauran takwarorin aikinsu a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a guda inda suka kalubalanci matsayin da marasa rinjaye suka dauka, wacce ta nuna cewa shirin saka tambaya kan mutum dan kasa ne ko ba dan kasa ba zai iya sa a hana mutum miliyan 6,500 shiga kidayar, wanda mafi aksarin su Hispaniyawa ne. Tunda dai manyan jami'an wasu jihohin Amurka irin su babbar Attorney General din birnin New York Letitia James suka fara kalubalantar batun saka tambayar a shirin kidayar wanda za a yi a shekarar 2020.
Fundamentally the census is a measure we use to deliver on one of our nation's.
Ina ce maksudin yin kidaya shine a tabbatar da an yi adalci wajen cika alƙawuran mu na ganin kai taimako ga kowa da kowa, wanda shine gishikin abin da muke alfahari da shi. Saboda wannan dalili ya zama wajibi a gare mu mu kalubalanci wannan tambaya da za a saka a kidayar jama'a wacce za a yi a shekarar 2020. To sai dai daga cikin alƙalan kotun Chief Justice John Roberts ya ce samun bayani kan mutum dan ƙasa ne ko akasin haka zai taimaka sosai wajen aiwatar da dokar 'yancin yin zaɓe a Amurka, wanda wannan ita ce hujjar da gwamnatin shugaba Trump ta gabatar na saka wannan tambaya a shirin kidayar a karon farko tun bayan shekarar 1950. Amma dan autan alƙalan da ya shiga kotun a baya-bayan nan wanda shugaba Trump ne ya zaɓe shi, wato Brett Kavanaugh, ya bada shawarar cewa majalisar dokokin kasar za ta iya sauya sabon dokar domin toshe kafar yin wannan tambaya idan har ta lura cewa tambayar za ta iya shafar inganci ko sai hancin kidayar. To sai dai shugaba Trump, wanda ke kara tsaurara matakai kan masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba har ya kai ga neman gina katanga tsakanin kasar da Mexico, ya ce akwai bukata a saka wannan tambaya a cikin form din da mutum zai cika domin sanin adadin bakin hauren da ba su da izinin zama a kasar. Amma masu adawa da wannan tsari irin su layin kungiyar ACLU mai kare 'yancin fararen hula Delho sun kalubalanci wannan tsari.
This case, this question, are you a citizen?
Wannan mutum ne tambaya cewa shin kai dan kasa ne? Ba mutu ne kan wani sakin layi akan takarda ba. Mutu ne na kowa yana da muhimmanci a Amurka. Kiyasin da gwamnati ta yi shine saka wannan tambaya zai sa mutum miliyan 6.5 su kyamsa shirin kidayar. Sai dai kawai su bace bat daga cikin adadin al'ummar Amurka.
Not to respond, they're just going to vanish from our nation's population count.
Wannan shiri na kidayar jama'a ko kuma census a turance tsari ne da ake amfani da shi wajen samar da kujerun majalisar wakilai ga yankuna, sannan a raba dala biliyan 800 da ke fitowa daga aljihun gwamnatin tarayya. Abinda masu adawa da tambayar suke cewa za a raza da bakin hauren wajen shiga kidayar, wanda hakan zai iya sa wasu al'ummomi su rasa wakilcin da ya kamace su da kudaden tallafi na karatu da ababen more rayuwa. Nana Gyanfi ita ce shugabar wata kungiya mai kare muradun bakakin fata baki a Amurka, wacce ake kira Black Alliance for Justice Immigration a turance ko kuma baji a takaice.
The administration's push for a citizenship question is
dukkan wannan mataki ne saka wannan tambaya ta ko mutum dan kasa ne ko ba dan kasa ba alama ce ta nuna ware launin fata, domin a ce haƙƙin mutanen da ba fararen fata ba ne waɗanda suka haɗa da baƙaƙen fata, saboda ana mu haƙƙinmu da kayayyakin mu na rayuwa da wakilci. To sai dai wasu da ke auna wannan takaddama ta fuskoki daban-daban irin su Hans von Sparkowski na gidauniyar nan ta Heritage Foundation na ganin galaban na ɓangaren gwamnati.
I think the government's going to win. The Secretary of Commerce.
Yace ina ganin gwamnati ce za ta yi nasara kan wannan batu. Sakataren Alhadin Kasuwanci na ƙasa na da ikon da majalisar dokoki ta amince da shi wajen zaɓar irin tambayoyin da za a yi a lokacin kidayar jama'ar. Saboda haka ina ganin duk irin sukar da za a yi kan saka wannan tambaya ba zai yi tasiri a gaban kuliya ba.
I don't think that the claims that have been made against it are going to basically stand up in front of the court.
Yanzu haka dai kotun kolin kasar mai alkalai tara ta rubi gida biyu kan wannan takaddama, inda biyar suka yi na'am da a saka tambayar yayin da hudu suka nuna akasin haka. Fitar da sakamakon matsayin ta kotun kolin kasar a hukumance wani abu ne da sai a watan Yuni za a bayyana. Masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zlatka Hawk da Julie Levis Gresham da ta hada shirin, shi Mahmud Lalo ne ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmudu Lalo har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 24 wato karfe 4 da minti 24 a Kano dake Jamhuriyar Niger yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana
saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada mai rugaji ai ta kace su a banza ko kuma a ce kace kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane
to an samu zalunci ko galawa sai mu zo musu ido
ba zai yiwu ba
idan muka fitar da zanga-zanga ba mu jin nadi fa da ake mu ne
masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wagon Najeriya Niger kamar da Chadi domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya satar dukiyar gwamnati ko danna haƙin mutane ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Niger za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai
to madalla yanzu kuma ga shirin na ƙarshe labari a takeice kafin mu yi sallama da ku
yau juma'a an samu da dabban ma'aikatan tsaro a fadin kasar Sri Lanka domin tabbatar da tsaro a masallatai inda musulmai a kasar suka amsa kiran sallar juma'a kasa da mako guda bayan da aka kai mummunan hari ranar Lahadi lokacin bukukuwan Easter a majami'ai da otal-otal a babban birnin wanda aka daura laifin kan masu tsoron ra'ayin addini kowa yana cikin tsoro Abdullahi Muhammad mai shekaru 48 sai fada wa kamfanin dillancin labaru na Reuters kafin a tayar da sallar juma'a ba wai kawai musulmai ba mabiya addinin Buddha da Kristoci da Hindu kowa yana cikin halin tsoro ofishin jakarancin Amurka a Colombo ya gargadi mutane da su guji wuraren ibada a Sri Lanka tana mai ambatar rahotannin kafafen watsa labaran Sri Lankar da ke cewa wasu har-hare za su iya faruwa fada tsakanin bangarorin da ke rike da iko a Libya na mayar da unguwanni fagagen yaki a cewar kungiyar agaji ta kasa da kasa ta Red Cross ICRC a takaice halin da mutane ke ciki a ciki da wajen Tripoli na kara ta'azzara cikin makonni uku a cewar ICRC jiya Alhamis abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar na asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa waɗanda ke cikin mawuyacin hali daga tashin hankulin da aka shafe shekaru 8 ana yi suna ci gaba da tagayyara ungiyar ta ce makamar roka da ake harbawa ya sa zama mai hadari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji rauni Jami'ai a kudancin Mexico sun ce bakin haurin akalla 1,300 ne suka tsere daga wani wajen da ake tsare da su a jiya Alhamis. A wata sanarwa da hukumar kula da bakin haure ta INM ta fitar, na cewa wasu mutane masu yawa sun tsere daga wata cibiya da ake tsare da su, yawancin bakin hauren da suka gudu 'yan asalin kasar Cuba ne a cewar hukumar. Bakin haure kusan 700 ne suka koma da kansu cibiyar. Da ke jihar Chiapas a cewar INM yayin da wasu 600 har yanzu ba a san inda suke ba an samar da cibiyar ne domin ajiye mutane kasa da 1,000 amma bakin hauren sun ce wasu lokuta akan ajiye mutane har 3,000 tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya sanar da aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat nan take ya zama ɗaya daga cikin manyan masu neman takarar da ke neman kalubalantar shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2020. Biden da ke zama tsohon dan majalisar dokoki daga jihar Delaware kuma tsohon mataimakin shugaban kasa har wa'adi biyu lokacin shugabancin Barack Obama shine a kan gaba yanzu.
Da takaitar labarin muka muku karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na dan dauki da wasu shirye-shirye da rahotanni da yake ranar juma'a ce za mu bude mu ba wani wa'adi ku kira ku bam albarkacin bakin ku akan wannan rana yanzu a madadin Sir Filo Hashim Gumel da ya tayar gabatar da shirin da kuma Taji Abeli da ya hada shirin da ba da umarni sai injin namu Carol inna ku Abdul Aziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba shirin yau da gobe.